Sashin Hausa na muryar Amurka ke magana akan mita 22 da 25 a jamhuriyar Najer za iya jin mu ta gidajen radio amfani ko Far'a ko Sarauniya ko Nomad ko Niya FM ko kuma Dalol FM. Haka kuma ana iya jin mu a ko ina a kuma ko da yaushe ta kafar sadarwar internet wato a voahausa.com ko kuma sashinhausa.com. Jama'a masu sauraron mu assalamu alaikum. Mahmud Lalo ne tare da sauran abokanin aiki daga nan birnin Washington DC. Muke fatan kun tashi lafiya. Ladan Ibrahim Ayawa na tafe da shirin zabe ko nadi. Amma kafin nan bari mu fara da jin cikakkun labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum, barkamu da asuba ga cikakkun labaran mai karantawa Grace Alheri Abdu. Dubban mutane da suka hada da direbobi da fasinjoji suka yi tattaki daga tashar mota zuwa gidan mai martaba Shehun Barno domin nuna abin da suka bayyana a matsayin watsi da rundunar soja kasar ta yi na ba su kariya daga garin Maiduguri zuwa garin Gambarun Gala bayan watanni uku da babban hafsan sojin kasar Lieutenant General Tukul Buratai ya sake bude hanyar da aka rufe tsawon lokaci biyo bayan hare-haren kungiyar Boko Haram. Mutanen da suka nuna fushinsu sun ce sun shafe sama da kwanaki 40 a tasha ba gaba ba baya sakamakon rashin basu kariyar, yayin da suke zargin jami'an tsaro da karban dagoro a hannun manyan motoci domin yi musu rakiya. Wakilin Haruna Dauda Biyu ya zanta da waɗansu a wajen zanga-zanga ga kuma rahoton da ya aiko mana.
Sunana Baba Gana. Abin da ya sa kaga mu a Koban Shehu haushinmu ne ya kawo mu. Kaga mu talakawa ba mu da yanci. An zo an tara mu a cikin tashan Gambaru. An ce an bude hanya. Da ana kai mutane a sati sau daya. Daga baya an zo an mantara mu gaba daya. An aje mu a cikin tasha kona 40 muka yi a cikin tasha. Wani ma har su mata masu bara suke su fita su ne. Kuma a haka ne mun zo na trela wani a tara 60-50 a ba su cin hanci. Sai su kai su mu muna nan muna zo ne ba su biyan su 200,000 kullum ana kai su. Kayan mutane waje ne.
Suna na Hussein Ahmadu.
Yanzu mun ka kukan mu wajen mai girma Shehun Barno. Dan Allah dan Annabi ya taimaka akwai mata da yara wanda suka zo daga wasu garuruka. Kudin guzirin su ya kare tun suna sai da wayan su har ba su da abin sayarwa suka koma suna sai da suturan su bayan suturan su ba su da abin sayarwa suka koma da dare suna bara to mun shiga wani halin haula'i dan Allah dan Annabi muna roƙon mai martaba Shehun Barno ya da yewa mai girma bura tai magana a taimaka dan Allah dan Annabi
suna na Hawwa Muhammad yau kana na 40 da a cikin tashin
gidanki a nan ke ko kuma a Gambaru ke
a ni yar Gamborun Gale ne haifafiyan Gamborun Gale ne
ina
son koma gidan lokacin da muka zo muna da zuruma ma yanzu mun zaman to ba mu da komai abinda zamu ci ba mu da shi yaran mu je wata mata makwabciyar mu a cikin sange ta rasu
yayin da wannan lamari ke gudana ne kuma wasu jami'an soja suka bude wuta kan wata mota ta tashi daga garin Biyu zuwa kauyen Buratai wato mayar babban hafsan sojojin kasar inda ake bikin bude wani yar karamar bariki da babban hafsan sojan kasar wato Lieutenant General Tukur Buratai ya kaddamar ajiya wanda hakan yayin sanadiyar rauna ta wasu mutane guda biyu da aka ce arsashin sojan ya same su sai dai duk kokarin da nayi da jin ta bangaren jami'an sojan game da akwai irin waɗannan lamari hakana bai cimma ruwa ba dan na aike wa mataimakin daraktan huddar jama'an rundunar sojan kasar wata kanan Sani Usman Kuka Sheka bayanin bukatun yin magana da shi game da wannan lamari amma har izuwa lokacin da nake aiko da wannan rahoto ban ji wata amsa daga gare shi ba.
Rahoton Haruna Dauda Biyu. Prime Minister Iraki Haidar Al-Abadi ya fito a hukumance ya shure aniyar Turkiya na sa hannu a yunkurin sake kwace birnin Mosul daga dake arewacin Iraki daga karkashin ikon mayakan ISIS da yake jawabi jiya Asabar. Abadi ya ce kungiyar kawancen dake kasa a halin yanzu za ta iya samun galaba a bata kashin da ake yi ba tare da taimakon Turkiya ba. Abadi ya bayyana haka ne a Bagadaza bayan wata tattaunawa ta bazata da sakataren tsaron Amurka Ash Carter wanda ya kai ziyara wanda kuma yake kokarin sasanta takun sakan da ake tsakanin gwamnatin Sunni ta Turkiya da kuma ta ƴan Shi'a da Abadi ke jagoranta. A nashi bangaren sakataren tsaron Amurka Kata ya shaidawa manema labarai a Bagadaza cewa batun rawar da Turkiya za ta taka a yankin Mosul yana da sarkakiya, ya kuma jaddada cewa diyaucin Iraki yana da muhimmanci a yaki da kungiyar ISIS. Yayin da Kata yake ganawa da shugabannin Iraki, an ba da rahoton wani sabon fadajiya a Sabar a wajen birnin Iraki mafi girma na biyu a wani yaki da ake kyautata zaton za a ci gaba da gwabzawa na tsawon makonni. Dan takarar shugaban ƙasa Amurka na jam'iyyar Republican Donald Trump ya gabatar da wani sabon tsarin shige da fici, ya kuma ce zai rage kuɗin harajin da Amurkawa masu matsakancin ƙarfin aljihu suke biya da kashi 35 cikin 100 a cikin kwanaki 100 da hawansa mulki idan ya ci zaben shugaban ƙasar da za a gudanar watan gobe. Trump ya kuma yi amfani da jawabin da ya yi akan tsare-tsare, ya bayyana cewa bayan zaɓe zai kai ƙarar sama da mata 10 da suka fito suna zarginsa da ƙuntata mutuntakarsu. Ya sake ambaton zargin ƙuntatawa matan lokacin da yake bayyana yadda zai jagoranci ƙasar idan ya sake idan ya lashe zaɓe, inda ya shaida wa magoya bayan su jiya Asabar cewa kowace a cikin matan ƙarya ta shantala, abubuwan ba su taɓa faruwa ba, kuma za a kai ƙarar duk waɗannan maƙaryatan bayan zaɓe. Ana sauran kwanaki 17 a gudanar da zaɓe. Trump ya gabatar da jawabinsa kan tsare-tsare ne a Garrisburg, Jeff, Pennsylvania, kusa da wani filin tunawa da yakin basasa inda shugaban Amurka Abraham Lincoln ya gabatar da ɗaya daga cikin muhimman jawabansa a tarihin Amurka shekaru 153 da suka shige, da ya shata wa Amurka wata sabuwar makoma bayan yakin basasa na shekara da shekaru da ya mummunan rarraba ƙasar. A cikin jawabinsa jiya Asabar, Trump ya ce zai rage kwararar bakin haure cikin Amurka ta wajen yankewa waɗanda suka shiga ƙasar ba tare da izini ba hukuncin ɗaurin shekaru 2, yayin da kuma za a buƙaci a yankewa waɗanda aka samu da aikata wannan laifin a lokutan baya hukuncin ɗaurin shekaru 5. Ya kuma yi alƙawalin ƙayyade wa'adin 'yan majalisa da taka burki kan ɗaukar ma'aikatan gwamnatin tarayya da hana jami'an fada White House da kuma na majalisa zama masu nemar wa manyan kamfanoni alfarma bayan sun kammala wa'adinsu. Trump ya kuma zargi kafofin sadarwa da nuna fifiko a yunkurin taimakon abokiya hamayyarsa 'yar takarar shugaban ƙasa ta jam'iyyar Democrat Hillary Clinton. Campaign ɗin Clinton ya bayyana jawabin na ɗan takarar Republican ɗin a matsayin alama mai ban tsoro ta irin shugaban da Trump zai zama. A wajen yakin gangamin neman zaɓe a Pittsburgh, Clinton ta nemi goyon bayan 'yan jam'iyyar Republican da suka dawo rakiyar ɗan takararsu. Ta bayyana cewa hankalin mutane da dama ya tashi da jin kalaman batsan da aka naɗa Trump yana yi a kan mata. Binciken ra'ayoyin jama'a dai na ci gaba da nuna Clinton ta ba Trump tazara a matsayin ƙasa baki ɗaya da kuma muhimman jihohi da ake fafatawa. To, kuna shan labaran ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Matan tsohon shugaban ƙasar Ghana kuma 'yar takarar shugaban ƙasa ta jam'iyyar hamayya National Democratic Party NDP, Nana Akufo-Addo Dramani-Mahama, ta ce tana iya kada shugaban ƙasa mai ci yanzu John Dramani Mahama na jam'iyyar National Democratic Congress NDC mai mulki a zaben shugaban ƙasar da za a gudanar ranar 7 ga watan Disamba. Hukumar zaben ƙasar ta dakatar da Dramani-Mahama da waɗansu 'yan takara 11 tsayawa takara sabili da gaza cika sharuɗin da hukumar ta gindaya na cikar wa'adin da ta ɗibar musu na miƙa takardun neman tsayawa takararsu kafin 30 ga watan Satumba. Hukumar ta ce 'yan takarar da suka cika sharuɗin tsayawa takarar sun haɗa da shugaban ƙasa mai ci yanzu Mahama da kuma Nana Addo Dankwa Akufo-Addo ta jam'iyyar New Patriotic Party NPP da Ivo Kubina Greenstreet na jam'iyyar Convention People's Party CPP da kuma Jacob Osei Yabo wanda ya tsaya takarar ƙashin kansa ba tare da jingina da wata jam'iyya ba.
Labaran duniya kenan kuka saurara daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To, madalla yanzu kuma lokaci ne da Ladan Ibrahim Ayawa zai gabatar da shirinsa na zaɓe ko naɗi.
Jama'a assalamu alaikum, barkamu da warhaka da masu saduwa da ku a cikin wani sabon shirin zaɓe ko naɗi wanda ni Ladan Ibrahim Ayawa ke shiryawa kuma na gabatar. Yau shirin zai yi nazari ne akan magudin zaɓe, wanda wannan batu ne da ke nasaba da zaɓe a ko'ina cikin duniya. Yanzu haka dai, a nan Amurka, ranar 8 ga watan gobe ne idan mai kowa mai komai ya kai mu za a gudanar da zaɓen shugaban ƙasa. To, sai dai ɗaya daga cikin 'yan takarar shugaban ƙasar na jam'iyyar Republican, wato Donald Trump, ya fara cewa an riga an yi magudin zaɓen tun ma kafin a kammala jefa kuri'a ya jaddada wannan batu a ranar Larabar da ta gabata lokacin da suka gudanar da muhawaran karshe da abokiyar karawarsa Hillary Clinton ta jam'iyyar Democrat lokacin da aka tambaye shi ko zai yarda da sakamakon zaben ga amsar da ya bayar
I will look at it at the time I'm not looking at anything now I'll look at it at the time
zan duba sakamakon a lokacin da ya fito yanzu bana ganin wannan sakamakon zan dube shi idan aka fitar da shi kafin na yanke hukunci haka ita ma Hillary an yi mata irin wannan tambayar ita ko ga bayanin da ta yi
that is not the way our democracy works we've been around for 240 years we've had free and fair elections we've accepted the outcomes when we may not have liked them and that is what must be expected of anyone standing on a debate stage during a general election
ba haka akidar siyasa mu take tafiya ba mun fi shekaru 240 muna siyasa muna gudanar da zaben adalci kuma mukan karbi sakamakon zabe ko da bai zo mana yadda muke so ba ko kuma muke tsammani akan wannan batun ne yau shirin zabe ko nadi zai ta'allaka na tattauna da mutane da dama da suka jima nan kasar kuma suke biyar harkokin demokradiyyar Amurka wajen su har suna da daman jefa kura'a domin ko sun zama yan kasa kuma babban tambayar da nayi wa kowanne cikin su ita ce shin tana yiwa a yi magudin zabe a nan Amurka musamman ganin yadda ake tafiyar da zabe a nan kasar ta hanyar amfani da na'ura mai kwakwalwa da farko dai na kici business da professor Yusuf Alhassan na jami'ar Kansas ke jihar Missouri kuma na tambaye shi yuwar magudin zabe kamar yadda Donald Trump yake cewa ko kuma ya fara kokawa
ai Allah na tuba da wuya ace za a yi magudi a kasan nan na zabe saboda me
me yasa
ana amfani da na'urori na zamani kuma mutane su suke zuwa su kada kurkun nan ba wai wasu dabbobi ko kuma wani abu ne daban ba kuma har ila yau zaka ga cewa su waɗannan na'urori da ake saka su a kowace jiha jihohin nan su ne jihohi 50 din nan su ne da alhakin wannan zabe ba federal government federal government suna taimakawa da FBI da wani ne duka a kowace jiha ana nan ana kallo za a yi kokari a kare duk wata fitina da za ta zo kuma har ila yau jihohin nan za su tabbatar cewa na'urorin nan an musu garan bawul amma ba ai musu garan bawul ba za ka ga wasu sababbi ne aka kawo so da wuya a ce za a yi magudi anan
yanzu kana ganin kaman shi kawai tatso ne yake yi da yace za a yi magudi ba akwai wani abu da ya gani ko ya hango ba yasa wannan kalamin
ai in kana jin tatso ne giza da koki ta ce ni abinda na fahimta ka gane zan iya koma maka baya amma bincike da nayi wato a tarihin kasan nan wannan so biyu aka taba samun rance ta taburza da akai akan irin wannan cewa
kan yi magudi
ana ganin cewa akwai magudi da sauransu amma su ma waɗannan lokutan da aka yi da dalili misali akwai lokacin Kennedy shi da Nixon 1960 an yi irin wannan tababar amma Nixon daga ƙarshe da ya ga gaskiya kuma ƙasar ce a gabansa ba wai san ransa ba da san rayuwarsa nan da nan abinda Bature yake cewa graciously nan da nan yayi amfani ya kare ya amince cewa gaskiya Kennedy ya ci zabe kuma yana taya shi murna kuma duk zai yi abinda zai yi ya ga cewa wato kasar Amurka ta dawo kasa daya sannan sai na biyu wanda akai ba dade ba a shekarar 2000 na Al Gore da George Bush in ka tuna shi Al Gore ma kamar ya fi na Nixon wato samun dama ya ce gaskiya ya kamata a saki duba wannan al'amari na zabe da akai saboda me abinda kur'an da ake magana fa akai 537 ne kacal suka raba shi fa da shi da George Bush to kaga ko kai ne zaka ce kai ina son a saki da amma da Supreme Court na kasan nan suka shiga ciki suka ce kai a daina wannan abin nan sake duba wannan zabe ga wanda ya ci zabe ne Al Gore ya ce ice shi mulkin kasar nan bai tsada shi da kasa ba dama jama'a ne suka zabe shi kuma jami'iyyar su ta zabe shi saboda haka tunda yanzu ga yadda duk da bai yadda da abin da su Supreme Court alƙalan Supreme Court suka yi ba amma wannan abu da aka yi ya amince George Bush shugabansa ne yana taya shi murna kuma zai yi abin da duk zai yi ya ga cewa an sun hada kan mutanen Amurka an ci gaba
to amma ba
shi wannan yanzu ina zuwa shi wannan tun ma ba a kada ba
ya riga amma ana jihawa yanzu nan
to ai wannan da ake jefa akwai yanzu zai iya bada shaidar cewa akwai inda ake magudi ko inda yaga an yi magudi
kila akwai ne yasa yace haka nan
ah to ai har yanzu bai bada shaidar ko kuma ba shi da wata shaidar cewa eh a gaskiya a zaben nan an yi magudi ko ana magudi ko kuma za a yi magudi ba abin da yake zargi shine ko yan jarida ko kuke da ko aka hada baki ake wannan tabargaza wanda yau da aka tambaye shi yayi abin kunya da ba taba yi ba a tarihin kasar nan wanda ina tabbatar maka wannan shine zai kara ya ma kara kare shi ni abin da nake kamar yadda nake gani ni cewa zai karbi sakamakon zabe yayin da aka gama misali ko ya ci ko bai ci ba me yake sai a ba a taba samun wanda yi wannan ba
so kana ganin magudi dai bai ma dai yuwa dai kenan a takaice anan
magudi zai wahala babu wani system da zan ce ko abin da zan ce yake wato 100% ba za ka rasa dan you know kace na ce ba
amma ba zai tasiri ba
amma ba inda za shi wannan kuma in ma an yi wannan din za ka ga cewa an yadda wannan kuri'ar da sauransu amma magudi irin wanda yake fada karara wanda za a sace masa kuri'a a ba wani ba dai a kasan
shi ma Alhaji Garba Suleiman Karako sami naka mazaunin birnin Boston ne a jihar Massachusetts wanda shi ma ya kwaye shekaru dama a nan kasar ya ga kuma zabuka daban-daban ga bayanin da ya muna akan yuwar magudin zabe a nan Amurka
to ko da ake magudi a Afirka Afirka din nan da kaga duk wani magudi da ake zabe fa a wurin Amurka aka koya amma su suna yin magudin su ta tsarkakakken hanya ta kyakkyawan hanyar da yake kai kanka ma ba za a gane an yi magudin ba magudi kan ana magudi in ka lura da magudin zabe da aka yi na algo algo shi ya ci zaben nan bush bai ci zabe ba amma aka yi murdiya yadda ko aka yi wannan murdiyan zabe akwatin aka yi aka ki kawo su bayan an yi haka bakakken fatar da suke Florida da yawan su ba a bar su ma sun yi ƙuri'an ba sun jefa ba har lokacin zaben ya wuce ɗaruruwan su banda wannan wanda suka zazzaben ma aka dinga jangula musu hannu akai ana bata ballot ɗinsu to kaga ta wannan ake amma shekara da shekaru ba a taɓa yin irin wannan ba sai lokacin George Bush ɗaya kenan na biyu in ka lura da ake cozon ƙuri'a na zaɓe a Afirka Amerika ba zai yiwu ba ba zai taɓa yiwuwa ba tun da yake a nan na'ura ne ko wani wurin da ka je na zaɓe akwai 'yan sanda a wurin akwai akwatin da gashi kawai za ka je ne ka sa ka jefa kana jefawa na'ura za ta nuna wa ka zaɓa duk inda ka sani santa ɗin nan zai nuna cewa wane ya zaɓi wane ne gashi nan ana jamawa zai tantance nan take ce ga wanda ya ci a wannan wuri saboda haka wannan magana da Donald Trump ya yi shi ya sa Amurkawa da yawa suka nuna cewa ba su goyi bayan wannan magana da ya bani cewa za a yi zaɓe to kar ka manta fa a ƙasarmu a Afirka wanda zai ɗauki akwatin zaɓen ne gaba ɗaya ruga da shi ya gudu ya tafi da shi to kaga a nan Amurka ba zai taɓa yiwuwa ba nan wai wani tsaya kana jin wani a ɗauki akwatin alaka a rai a tsare a wani duk ba ya yiwuwa a nan ƙasar
ba a tsare alaka a jira
ai ba wannan ma bata lokacin sai ke na'ura ke aikin komai kuma sunan saboda tsananin tunda na zo ƙasar nan shekara da shekaru daidai da rana ɗaya ban taɓa ganin na ƙirka ido na buɗe ido na ga wuta ta mutu ba wuta ba fitilar lantarki ba babu saboda haka maganar kai maganar wai na'ura ma ba ta aiki saboda haka maganar wani rigin a nan Amerika da wuya ba zan ce ma masa duk masu sauraron mu ba za a iya rigin ba za a iya yi amma na ƴar kalilan ne wanda yake bata taka kara ta karya ba
Malam Aminu Yakubu Lame wanda ma'aikacin gwamnati ne a jihar Ohio kuma ya kwashi sama da shekaru 25 a nan kasar don haka ya ga zabubuka da dama shi ko na ce masa ina yiwuwar a yi magudin zabe kamar yadda dan takarar shugabancin Amurka a ƙarƙashin jam'iyyar Republican wato Donald Trump yake kokawa
kamar da yace duk wani abu dan adam ba dan adam da cika goma saboda haka duk wani abu da dan adam ya zagaci akwai cewa bai cika goma ba akwai haka ga da wasu abubuwa haka kuskure wanda wani lokaci amma ko ba wani abu ne wanda ba magudi ne wanda za a ce an tashi mutane sadu sai su yi magudi ba ko kuma wani saboda mutane ne wanda sun san doka kuma suna wato sun yarda da doka sun tarba kaga yanzu kamar mu da muka jefa kuri'a kwanaki da suka wuce ta gidan ta post office muka aika suka aiko mun da shi gida na cika na je na jefa a cikin akwatin gidan waya kuma na tabbata zai isa can ba wani wanda zai a ce ko za a dauka a zubar kuma za su gani a rubuce cewa envelope din na jefa ƙuri'a ne tunda an buga a ciki. To ka gani saboda haka dai magudi zai yi wahala. Ni alawa tunanin ina ga wato Donald Trump sanin yadda yake da tunaninsa. Ya fara wannan abu ne sanin cewa ya ga cewa yanzu wato zaben tana guje masa.
Baka jin cewa yana da madogara ko hujja ko kuma akwai wani abu da ya gani ko ya hango yasa yayi wannan kalamin?
Ban tsammani yana da wani hujja ba, banda kawai cewa hujjanci a wannan karan abin ya shafe shi kuma yana jin zai ji kunya. Dan saboda babatun da yake yi. Tunda gaskiya duk wanda ya san sharin America ya san cewa yadda wato kasar take. Kaga in ka duba wato campaign yadda campaign shi Donald ya fara kamfana shi yayi campaign ne wato mutane ɗan kalilan masu ra'ayin ruka wanda ko a jami'ar Republicans ɗin su daban suke. Mutane ne wanda shekaru kusan takwas da suka wuce har yanzu ba su yarda cewa ɗan baki wato Barack Obama zai zama shugaban ƙasar nan ba. Tunda kaga tunda daɗewa Donald Trump ya fara. Yaya ya fara shi ne a kodayaushe tunda Barack Obama ya hau. Wato ya yi neman shuka shakka a zuciyar mutane cewa shi ba ɗan ƙasar ba ne ba ma. Tunda a kundin dokar ƙasar Amerika sai an haife ka a nan a cikin Amerika za ka yi takarar shugaban ƙasa. Amma an haife ka a waje ne kamar su mu wanda muka zo da muka zama ƴan ƙasa za mu iya zama komai kusan komai sanata wato ɗan za ka iya zama gwamna da shauransu amma shugaban ƙasa sai an haife ka a ƙasar nan.
Kana tabbacin cewa maguɗi ba zai yiwu ba?
Ba zai yiwu ba. Ba dai magudin za a ce har wato ya saka wani canji ba a zaben shugaban kasa.
To masu ware, da wannan bayani na Aminu Yakubu Lami ma'aikaci a jihar Ohio mu kawo ƙarshen shirin gaba ɗayansa. Yanzu a madadin dukkan waɗanda aka ji muryoyinsu da Solomon Abu da ya daidaita sautin shirin, ni madugon shirin Ladan Ibrahim Auke cewa sai wani sati cikin ikon Allah.
A daidai wannan lokacin kuma ga rahotonmu na musamman.
Amma da watan Afrilun da ya gabata ne, shugaban ƙasa Muhammadu Buhari ya ko ba da umarnin tura ton 10,000 na hazi ga jihohi da nashiyar Arewa su gabashin Najeriya domin a rage musu raɗaɗin da suke cikin sanadiyar rikicin Boko Haram. To sai dai daga cikin waɗanda aka tura a jihar Borno, wacce ta ce ta fi fama da rikicin, an kai tirololi 50 ne kawai, inda ake zargin an karkatar da manyan motocin kayan abinci guda 60 daga cikin 113, kuma da alamu haka lamarin ya kasance a sauran jihohi, inda yanzu ake ma nuna yatsa tsakanin al'ummomin da rikicin Boko Haram ya shafa da kuma hukumomin kai ɗauki.
Rashin abinci shi ne yana damun mu yanzu.
Akwai kamnin da kwana ɗaya sati wannan wallahi an cire gawa. Yunwa, tamuwa wannan yana damun yaro ya rame.
Senator Alindume, shugaban masu rinjaye na Majalisar Dattawan Najeriya, wanda ɗan asalin jihar Borno ne, ya ce ma abin takaici ne gani yadda ma aka karkatar da wannan kayakin abinci da aka tura jiharsa.
Borno an ce a bamu 113, to yanzu an samu 53, saura 60 kenan. To 60 ɗin ne yanzu ba mu san ina ne shi contractor da aka ba shi contract ya kawo su Borno ba. Kuma na samu labari akan cewa hukumar EFCC sun samu wannan labari kuma sun ɗauki mataki a kai. Ina jin sun ma kama shi wanda contractor ɗin ne. Insha Allah ina ganin ba za a bari ba, wannan gwamnati na canji ne ba irin na da da ake almuna ake rubda ciki akan dukiyar jama'a ba.
Sabbin alƙaluma da aka fitar na ko nuna cewa sama da mutane miliyan 14 ne farkicin Boko Haram ya shafa a shirar Arewa maso gabashin Najeriya, kuma sama da miliyan 2 ke cikin tsananin buƙatar taimakon abinci. Kuma gani yadda yanzu ma wannan batu ke neman zubda kimar ƙasar, ya sa Majalisar Wakilan Najeriya da na dattawa sun ma batun gudanar da bincike kan yadda ake karkatar da kayan abincin da aka kai wa 'yan gudun hijira da kuma wanda ma aka tanadar domin al'ummomin da suka soma komawa. Honorable Yakubu Dogara, da ke zama kakakin Majalisar Wakilan Najeriya, ya ce za su fara da bincikensu har kan kuɗaɗen da ake kaiwa na taimako ga 'yan gudun hijira wanda ba a san inda suke shiga ba.
Ana tattara kuɗi a sunan Northeast, akwai wasu ma a Najeriya wanda su yi talancin akan za su tara kuɗi su taimaki mutane Northeast, amma ba mu ga wannan kuɗin, ba mu san inda aka shigar da wannan kuɗin ba.
Kawai yanzu 'yan gudun hijira dai musamman ma a jihar Borno na ko ci gaba da kokawa na ƙarancin abincin, inda suke bayyana cewa su da dama na mutuwa musamman yara da mata saboda yunwa. Wannan hali da suke ciki ne ma ya sanya a kwanaki yanke hukuncin yin zanga-zanga domin jan hankulan hukumomi kan wannan batu.
Abinci wannan wani lokaci za su zo su ba mu roba ɗaya, yanzu haka kwana 3 zuwa 2 ma ba za a ba mu abinci ba. Ga mu muna wuni a kasuwa sai mun fito mun yi bige-bige, mu nemi gawayi, mu nemi kayan miya, mu nemi abincin da ba a ba mu ba.
Shekaran mu 2 da watan mu 6 a gari na mun zo. Rashin abinci shi ne yana damun mu yanzu.
Akwai kamnin da kwana ɗaya sati wannan wallahi an cire gawa. Yunwa, tamuwa wannan yana damun yaro ya rame. Yanzu haka idan ka je kama wannan in ka gani yaro abuna a jikuwa wannan namu, wallahi sai ya baka mamaki.
To sai dai kuma yayin da ma ake kukan karkatar da kayayyakin abincin, yanzu aka jami'in hukumar bada agajin gaggawa a Najeriya ne ma, na ku ganin fa akwai abin duba game da wannan batu. Sa'adu Bello da ke zama jami'in hukumar ta nema mai kula da jiyon Adama da Taraba ya koyi min ƙarin haske game da kayayyakin da aka ce an karkatar na jihar Adamawa.
Ba mu da labarin wani kaya da aka kawo na 'yan gudun hijira wanda ya bace. Kwanakin baya mun sami rahoton cewa an ce shinkafa trailer 70 wanda an ce za su zo Adama su mun salwance. Mu ba mu da wannan labari. Abinda muke da shi labari wanda muka sani shine federal government wato gwamnatin tarayya ta ba da federal minister of agric ta ba da masara trailer 70 a kawo Adamawa. Shi transporter ya kawo mana trailer 49 kuma committee gwamnati ta kafa karkashin shugabancin sakataren gwamnati na tarayya Babacir Lawal shi ya tura senior special adviser na Mr. President Ibrahim Bafetel ya zo nan ya mika wa'innan kayayyaki da muka karbe su 49 wa Deputy Governor na Adamawa State lokacin yana acting governor shi Injiniya Martin Babale kafin aka mika ma committee na kowace local government su je su raba kayayyakin su. So mutum ya ce kaya sun bace, wannan ina ganin zargi ne mara tushe. Kuma wa'innan 'yan majalisa na tarayya su suka bada sunayen wa'inda suke a kowace local government wanda za su raba kayan nan. Nema ba mu cikin wanda muka zaɓi masu raba kaya, sai ma ba su cikin wanda suka zaɓi masu raba kaya. SGF shi yake chairman na committee, members na committee ɗin su ne National Assembly members wato senators nasu da members na House of Reps. Su suka ba da wa'innan kowace local government akwai mutane da aka ba da su kuma aka danka musu wa'innan kayayyaki suka je suka raba. Daga baya ba za mu ci gaba da zama muna ta jira sai duka 70 sun zo kafin a raba ba. 49 suka zo aka raba. Sannan daga baya wani kamfani aka bata da kwangilan ta kawo. Yanzu haka tana ka zuwa da kayayyakin nan. A ciki an kawo trailer 15. Sauran trailer guda 6 muna jiran su.
Fuskantar irin wannan matsala da ke sanya nuna yatsa da kuma zargi ga jami'an da ke kula da lamuran ya sanya a yanzu gwamnatin jihar Borno sake lalle kan tsarin raba wa 'yan gudun hijiran abinci. Malam Ahmad Satomi da ke zama shugaban hukumar ba da agajin gaggawa ta jihar Borno ya ce fa dole ne ma yanzu a sake salo.
Bamburinmu shi ne mu tabbatar mun ba wa kowa abinci ya dafa da kansa, saboda ba da abincin nan shi ne abin da duniya ya yarda da shi, shi ne abin da kowa ya zai tabbatar cewar an ba shi abinci kuma ya dafa abinci a lokacin da yake so da kuma irin tsarin da yake so. Amma akwai wanda suke adawa da wannan abin, amma wannan ba zai taba sa gwiwan mu tai kasa ba sai mun tabbatar mun cimma burinmu.
Kuma da menene dai kungiyar kare haƙƙin bani Adamu sun ce ba yin binciken ba aiwatar da sakamakon da ke kunshi a ciki shine abin da kowa ya fi so, domin ko a baya ma gwamnatin tarayya da na waɗannan jihohi sun ko gudanar da irin waɗannan bincike, amma yanzu ba fitar da wani sakamakon binciken ba, ko babu wani da aka ji an hukunta akan wannan zargi. Ko da yake a yanzu wasu hukumomin bincike irin su EFCC sun shigo. Ibrahim Abdulaziz, Sashin Hausa na Murar Amurka daga Yola a Najeriya.
Shekaranmu 2 da watanmu 6 a gari na Munzo.
Ƙarshen wannan rahoton kenan da muka kawo muku daga nan sashen Hausa na Muryar Amurka a birnin Washington DC.
To kafin mu karkare shirin ga labaran duniya amma a takaice.
Dubban mutane da suka hada da direbobi da fasinjoji suka yi tattaki daga tashar mota zuwa gidan mai martaba Shehun Borno domin nuna abin da suka bayyana a matsayin watsi da rundunar sojan ƙasar ta yi na ba su kariya daga garin Maiduguri zuwa garin Gambarun Gala bayan watanni 3 da babban hafsan sojan ƙasar Lieutenant General Tukur Barotai ya sake buɗe hanyar da aka rufe na tsawon lokaci biyo bayan hare-haren ƙungiyar Boko Haram. Mutanen da suke nuna fushinsu sun ce sun shafe sama da kwanaki 40 a tasha ba gaba ba baya sakamakon rashin ba su kariyar, yayin da suke zargin jami'an tsaro da karɓar da goro a hannun manyan motoci domin yi musu rakiya. Matar tsohon shugaban ƙasar Ghana kuma 'yar takarar shugaban ƙasa ta jam'iyyar Hamayya National Democratic Party NDP Nana Akufo-Addo Ahmed Rawlings ta ce tana iya kare shugaban ƙasa mai ci John Dramani Mahama na jam'iyyar National Democratic Congress NDC mai mulki a zaben shugaban ƙasar da za a gudanar ranar 7 ga watan Disamba.
To da haka ne kuma muka kawo ƙarshen shirin namu na yanzu, sai kuma can an jima da hantsi za mu sake dawowa da izinin Allah, inda za ku ji shirin na gari na kowa da Sahabu Imam Aliyu ke gabatarwa. Yanzu a madadin sauran abokan aiki a nan sashin Hausa na Muryar Amurka, Muhammad Lalo ke cewa ku huta lafiya.